This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Niger za a ijima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci, ina tare da Mahmud Lalo har yanzu. Kuma muna fata kun wani lafiya. Yau Asabar 23 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, Ibrahim Kalma sai garba zai kawo shirin mu tattauna, amma yanzu zai bar mu fara cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani artabu da aka yi tsakanin dakarun Somalia da 'yan kungiyar Al-Shabaab ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a yau Asabar. Hukumomin kasar sun ce an yi wa mutane da dama rauni bayan da mayakan Al-Shabaab suka kai wani hari akan dakarun kasar a gundumar Awdigle da ke ƙauyen Mubarak a yankin Shabele na Mogadishu babban birnin kasar. Kwamishinan yankin Muhammad Awes Abukar ya gaya wa muryar Amurka cewa an kashe dakarun kasar 19 kana an kashe 'yan kungiyar ta Al-Shabaab su 26 a rangamar. Fadan ya barke ne mako guda bayan da Al-Shabaab din ta karbe ikon yankin na dan wani lokaci. A ɗaya bangaren kuma, wasu 'yan bindiga sun harbe wani dan majalisa mai suna Yusuf Derir da direbansa bayan da suka fito daga ginin majalisar dokokin kasar da ke Mogadishu. A yau Asabar, dakarun kasar Iraki da mayakan sa kai sun doshi birnin Ramadi domin yin artabu da mayakan IS da suka karbe birnin a farkon makon nan. Yanzu haka makomar yankin Anbar da ke kusa da iyakar kasashen Siriya da Jordan da Saudiya na cikin tsaka mai wuya tun bayan da mayakan suka tunkari yankin a tsakiyar ranar yau. Rundunar sojin Amurka ta ce dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da take jagoranta sun kai harhara 22 a Iraki a daren jiya, inda suka fi mai da hankali kan garin Ramadi, wato matattarar IS a yankin Mosul. Sannan an kai wasu hare-haren sama guda 5 a Siriya, inda wani bom ya tarwatsa wani makami da ke harbo jirgin sama a Palmyra, inda 'yan kungiyar IS suka kame a wannan makon. A jiya Juma'a, kungiyar ta IS ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare a yankunan ƙasashen Larabawa waɗanda suka hari masallatan 'yan Shi'a. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce aƙalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani faɗan bindiga da aka yi tsakanin wata ƙungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin Mexico. Wannan hari shi ne na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safarar miyagun ƙwayoyi. Jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artabun na jiya Juma'a a jihar Michoacan da ke kusa da kan iyakar jihar Jalisco ana zargin suna da alaƙa da ƙungiyar masu safarar miyagun ƙwayoyin. Aƙalla ɗan sanda guda ya rasa ransa yayin da aka yi artabun. Daraktan hukumar samar da tsaro a Mexico, Monte Alejandro Rubico, ya ce an kwashe kusan sahohi 3 ana wannan fafatawa. Hukumomi a ƙasar Peru sun kafa dokar ta ɓaci a kudancin Isle bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shirin haƙar ma'adinai a yankin. Aƙalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu 4 kuma suka ji raunuka a jiya Juma'a. A lokacin da zanga-zangar nuna adawa da shirin wanda wani kamfani mai suna Southern Copper ya gabatar. Tun daga watan Maris, masu zanga-zangar suka fara nuna kyamar wannan shiri na haƙar ma'adinai, domin a ce wasu zai gurɓata musu ruwan sha tare da lalata amfanin gonakinsu. Majalisar Dattawan Amurka ta hana wani ƙudurin doka da Majalisar Wakilan ƙasar ta gabatar yin tasiri wanda zai kawo ƙarshen tattara ɗaukacin bayanan sirri da hukumar tsaron ƙasar ke tatsa daga tattaunawar da mutane ke yi ta wayar talho. 'Yan majalisu 57 ne suka ƙi amincewa da ƙudurin dokar, yayin da 42 suka amince da ƙuri'ar da kada a yau Asabar. Aƙalla ƙuri'u 60 ake buƙata domin amincewa da dokar, wacce kusan ɗaukacin 'yan majalisar wakilan ƙasar suka amince da ita a makon da ya gabata. Ƙudurin dokar, wanda aka fi sani da US Freedom Act da harshen Ingilishi, ya samu goyon bayan 'yan majalisar wakilai 338 idan a kwatanta da wakilai 88 da suka ƙi amincewa.
BOA Labaran duniyan kenan Mahmud Lalo ya karanto daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullun ga shimfidar shirin daga gogon naku Elhikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban PDP Ahmad Mu'azu yayi murabus shi ma shugaban amintattun jam'iyyar Anene ya bi sahu. Jigon jam'iyyar Adamu Maina yace bijirewa shugaba Jonathan na rashin kai karar Buhari kotu ne ya jawo matsawa Mu'azu yayi murabus.
Ahmadu yace ba zai yi haka ba. Ga abun da ka faɗa a duniya ba za ka sana daki kuma ka ce an kai kara kotu akan abun da ka riga ka amince da shi ba.
APC ta yi taron fidda manufar gwamnati da nana ta yaki da cin hanci da mutunta doka da oda. Shugaban hukumar ƙananan masana'antu Bature Masari yace sashin yayi nasarar samarwa 'yan Najeriya miliyan 59 aiki.
Kashi 84 na duk wani mai aiki a fadin tarayyar Najeriya yana aiki ne a karkashin wannan kanana da matsakaitar masana'antu.
Manjo Al-Mustafa yayi watsi da zargin an cafke shi Afirka ta Kudu da zargin hannu a jirgin odar makamai.
Sharri komin girmansa idan ka dauko kwayar gaskiya da la sharri dole ta kauce. Haske da duhu dole daya ya kauce bar daya.
Hukumar yan sanda ta nuna waɗanda ake tuhuma da tsafi daga jihar Edo waɗanda ke kashi mutane da watandar namun gawakin su. Nasiru da Mali Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The voice of America. Haka fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin mu Nasir Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zabe. Yau Elhikaya zai dora ne daga inda yake sake komawa ga Datuwa.
Wato Datuwa da kusan zaka yi bayanai waɗanda mutane za su fi fahimta shine da sai a ce me yasa kuke ganin ƴan jihohi kaɗan da PDP take da su a halin yanzu? Tunda tana da ƙarfi kuma kuna da gwamnatin tarayya ba za ku taro ku yi wani taro a samu ya zama akwai adawa wacce ta dace ba. Kusan akalla dai yanzu a majalisar wakilai da majalisar dattawa da yawan gwamnoni ma duk APC take da rinjaye.
To ai Nazirin in ka duba su kansu yanzu misali su kansu gwamnonin da suka ci suke cewa sun cin instance su je su zauna su hada kansu su zama adawa kamar yadda mu muka zama adawa muka zo har muka kwarbi gwamnati. Amma in ka lura sun fara kame-kame zaka ji yanzu misali a Gombe gwamnan su dan Gombe har ya nada komiti yana neman ya zai yi ya roki mu ɗan APC ya shigo. Wani abun kunya ne. Sun fara kame-kame wai sun nada Yarima Abdullahi shine chairman Abi yaya kana tumba a rantsar da kai ba a jam'iyya ka fara tunanin wai zaka bar jam'iyyar da kake zaka shiga wata ta adawa don baka yi nasara ba. Kage ya nuna daman ba ra'ayi babu kishi kai aka sani har ma mutane sun fara magana yana tsoron abun da yayi a baya kada a bincike shi kada a kama shi. In ka shuka alkhairi ka zauna mana a jam'iyyar ka a adawa ka zauna ya zauna a PDP yayi leading ai suna da gwamnoni zai iya hatta karan shugaban kasa. Ba sai yana tunanin barbarar jam'iyyar mu da yake muna da gwamnatin tarayya. Da mu mun zauna ba mu da gwamnatin tarayya. Mun yadda mun yi adawa, Allah ya ba mu nasara, don haka kuma za mu yi wa kowa adalci. Duk wanda yake wata jam'iyya za mu masa adalci. Domin in ka ce kowa mu bara mu yi kamar yanda PDP ta yi ba, wai daga yau ka ci zabe ka ce ka shigo PDP abinda ya kashe demokradiya. Mu APC ba mu bukatan haka. Kowa ya zauna a jam'iyyarsa za mu masa adalci su yi adawa domin in babu adawa mu kanmu da ba mu yi adawa ba da ba mu kawo Najeriya canjin da take bukata ba. Don haka mu muna kira ga duk wanda suke ikirarin sun ci zabe a jam'iyoyinsu su je su hadu su hada adawa su zo su yi adawa da mu duk abun domin duk mulki in babu adawa baraka kai mai mulkin baraka ce nasara ba su inda suka ga mun yi kuskure su fito su fada mu bara mu kama wani ba bara mu zagi wani ba bara mu yi abun da su suka yi a PDP daga kai adawa ko kai mai adake ka ko a kama ka ko a mu demokradiya muke so shugaban mu mai gaskiya ne wallahi in zaka fito ko a TV ko a radio ko gaba da gaba ka ga yawo shugaban mu bai yi kaza ba zai gyara mu bara mu yi kama kariya ba mu gwamnatin mu za mu yi ta ne wanda talaka zai ji dadi kuma duk wani mutum za a kare masa mutunci bara mu bari a ci mutuncin kowa ba kowa za a bashi haki bara mu yi mulki babu maganan bambancin addini mu duka da musulmi da krista kowa dan Najeriya ne sannan bara mu yi bambancin kabilanci ba kowanne kabila dan Najeriya ne mu za mu yi mulki ne na kowa da kowa na ɗan Najeriya
ba wannan gabar da aka kawo Raymond in ka kula kuyi abin da aka lura da shi da yake kawo matsala a siyasar Najeriya siyasar addini da kuma kabilanci a wannan zabe da kuka zaga shin wadannan abubuwa kun lura sun yi tasiri ko mutane sun fara koyon darasi ne
a farko dai ita zaben da ya gudana wanda kuma kusan yanzu dai an kawo ga rufe shi a ci gaba da harkar mulki wasu suna tunanin cewa an yi amfani da addini a wani wuri wasu suna tunanin cewa an yi amfani da kabilanci a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da kudi a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da jami'an tsaro a wani wuri ko kuma kayan gwamnati ko mota ko kudi ko wata abu dai haka wasu na tunanin cewa an yi amfani da addini duk hanyar da mutum ya dube shi nasara ni a wurina ya fito ta hanyar da ya fito a mutane biya sun ce sun yi amfani da misalin kuryun jihar Rivers mutane biya sun yi amfani da kuryun jihar Kano misali cewa yaya za a yi a jihar Kano a samu kuriya miliyan 1,700,000
tara
a 900,000 sai aka manta Kano fa tana da registration sama da duk miliyan 4 yaya za a yi a samu kuriyan da aka samu a Lagos sai aka manta cewa Lagos tana da kuriya sama da miliyan 4 haka ma na Rivers to wasu sun ce an ji an zanna kawai aka rubuta to mu kuma a matsayin mu na kungiyoyi da muka participate na wannan zabbukan mun san akwai abu da aka yi amfani da shi wanda mu bamu gani ba misali kudi lokacin da aka kira mutum zauri aka bashi kudi kai baka wurin baraka sani ba amma ni naga gwamnati mai ci ko na APC ne ko na PDP a jihohin su zaka ga motan gwamnati ana amfani da shi an ba jami'an tsaro wannan kuma shi ba magana addini to shin kam in ba kungiyar siyasa ta hada ku ba menene zai kawo maganan cewa wane ya je ya zabi addini dole ne kuma ka sani cewa inda mutane suke da yawa in kuriyar su ya fito da yawa ba za ka ce su yi amfani da addini ba population ne za ka duba amma sai ka ce yanzu misali za ka tafi kasina ne wanda ba misali krista ba su yawa wurin ba sai ka ce wai kuriyun krista za a samo shi a ta wancan wurin ta yaya misali haka kuma in ka zo misali jiha kamantawa ta Taraba ka yi amfani misali ko wani local government ne zan ce a jihar Taraba ko Bali ko Gembu wanda in ka duba mazaunan wurin sai ka duba ana nan a garwaye amma bangare misali su fi yawa to in wannan kuriyan ya fito haka sai ka ci amfani da addini
wato kamar ruba ka kama misali kamar jihar Benue yawancin yan jihar Benue misali kamar zan iya cewa ba za a yi mamaki ba in gwamna ya zama krista ne saboda yawan mutanen ma zan ce mabiya addini krista ne.
To kaga kenan ka tuna mu bisa ga zaben Adamawa da jihar Benue da Plateau wanda kana ji kana gani ko da an gaya wani ne wai PDP ba za ta ji jihar Plateau ba za ka yadda ba.
Ma'ana wato dai duk yadda ake a wannan yankin ko an yi magudi ko ba a yi magudi ba, ko an yi amfani da addini ko ba a yi ba, kar a yi mamakin irin waɗanda za su zama.
Ai, shi ne nake faman gaya maka cewa musamman majiyar Adamawa da Benue da Plateau, in an ce maka musamman ma Plateau da Benue, an ce maka wannan jihohi guda biyu APC za su ci wannan jihohi, ko ni kaina wallahi bin zata ba. Amma kaga ga yadda ya fito, mutane sun bi kamar yadda Junaid na faɗa, sun bi cancanta, sun ga wanda ya dace da ya biya musu bukata suka bi shi, ko shi ne ko ba, ko me yake kira, ko gunki aka aje masa, shi su za su zaba, don ita ce za su biya musu bukata. Misali a rayuwar jama'a a jihar Plateau, mun samu labari cewa ma'aikata sun kai kusan watanni 9-11 ba biyan su albashi ba. To don Allah, wayannan mutane a cikinsu akwai masu tafiyan church, akwai masu tafiyan masallaci, akwai ma wanda they are free thinkers, ba su ma damu da addinin ba, shin me ake so su yi? So ka gani, haka ma kuma jihar Benue ma'aikata suna nan. Na samu labari malamai sun tafi ma yajin aiki kusan shekara ɗaya, suka gaji, suka dawo, bukatarsu bai biya ba har zuwa yanzu. So wannan kuma fa addini aka yi. So mutane mu fita daga wannan bin zuciya, muna tunanin cewa a koyaushe za mu fake da addini ko da kabilanci don mu biya bukata.
To fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Pastor Musa Muhammad da ke garin Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da babban limamin masallacin Wharf Road shi ma na garin Kaduna, Sheikh Sani Isa, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa. Ga Fasso Musa.
Za mu iya faɗin kalmomi masu daɗi wanda za su kawo tauyi ga ƙasa, za mu iya faɗin kalmomi wanda za su kawo gurɓata wa ƙasa, komi ya lalace, domin shi shugaba shi al'umma suke dubi. So wannan canji muna iya samun sa musamman in mun ba da kanmu. Yau mun ba da kanmu wajen taimakon junanmu, ganin cewa in mugunta ta samu dan uwanka ta same ka, ka share dadi tare da dan uwanka akan azabar da ya samu. In kuma dadi ne ya samu kai, muna da farin ciki ba na alguz ba, na gaskiya kana farin cikin akan ya samu. Amma in muna hayyo muna nan yanda muke, in kazawa ne ta shiga gidan wani ba za ta hito ba, to ya za a yi? Buhari ne zai zo ya ce ka hito da kazar daga gidan dan uwanka? A'a, mu ne za mu gyara. Da fatan kuma wannan gargaɗi ya shiga a kunnen dukkan 'yan uwana wanda suke ji, duk wanda yake ji da halshi na, har wanda bai ji da halin can da nake magana da shi, dan uwan yaji ya gaya mashi, shaida mashi ga wani abu da ya ji a kafar yaɗa labarai wanda ya kamata mu yi amfani da shi. Na farko, mu sa gaskiya ta zama ɗamara a cikin rayuwarmu kafin Buhari, sannan mu sa adalci kafin Buhari, mu sa mu zama masu aminci kafin Buhari, sannan mu sa mu zama mutane masu tausayi, masu nuna cikakkiyar ƙauna. To ina jin in Buhari ya samu mun yi hakan, gashi na shi kwatsori ma ne kawai don gyara, sai mun gama gyara. Bayan wannan zai so in kira da shugabanni 'yan uwa wa'anda suka tafi fitaka a hito a yi zaɓe, a hito a yi zaɓe, a hito, kuma mutanen Najeriya sun ansa kira, sun zo sun yi zaɓen nan, yanzu sun kawo ido, sun suna zura maku. Yanzu ana ganin cewa abin da ake nema kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To in har haka muke nema, dole ne mu fuskanci 'yan uwanmu shugabanni. Ba wani mutum da Ubangiji ya shi bai da amfani, ba wani mutum da Ubangiji ya shi bai da basira, bai da komai a rayuwarsa. Na ba da gaskiya, dukkan shugabannin da aka zaba da APC da PDP, Ubangiji yana da ikon sauya mugu ya mai da shi nagari. So ko da halayen shi da zuciyar shi mugu ne, Ubangiji yana da ikon sauya shi. Amma abin da muke kokarin mu faɗa game da shugabanni, wato zuciyarka ita ce al'ummar ka ba isin abin da ka sani matakin da ya kawo ka har kana neman mulki kowanne zaben dan shugaba da muke da shi a Najeriya tun daga babban har zuwa ga karamin ba wanda bai san gurin shi ba dalilin da yasa ya shiga wannan fanni na neman takara a ya tsaya ya zama shugaba ko na wani irin fanni kowanne akwai abin da ya aje shi to wannan abin da ya aje ka in mugu ne ka tashi daga mugu ka sa nagarta yanzu ƴan uwa suna sa ido suna kallo suna lura da ku to ga yanda kuke yi a dadin in kun ka an so daga Abuja aka raba aka ba ku sai ku yi gidajen ku ko ku keje ko ku koma ku sai gidaje filaye a Abuja ku ta gini waye ya gaya maka ginin da kake ginawa ma kai zaka zauna wannan isruan shugaban yayi tabbatar ya zama mai adalci mai koyi kamar da Mr. Mandela ina ce ma Buhari wannan na sani da taimakon Ubangiji zai yi koyi ba ma koyi ba zai zarce fiye da Mandela yanda yayi
shi ma Sheikh Sani Isa ya ci gaba ne da cewa abun a hankali amma fa banda jinkiri
su kansu su Buhari su san cewa akwai aiki gaban su ya jirce to amma mu ma ɗan Najeriya mu hada da hakuri da juriya da addu'a kada mu damace dare guda za a samu biyan bukatar da ake so ba haka ake ba duk inda aka samu wahala akai shekaru cikin ta to ka zo ka ce dare daya kana son ka ga maganin ta zai wahala bakin mu saba fadin alheri wannan karantawa ce ta addinin musulunci kuma naji ma fastoci suna cewa su ma addinin su an ce a rika fadin alheri to idan muka saba da fadin alheri muna cewa to Allah ka taimake su Allah ka sa su iya Allah ka sa su dore to in muka yi fata amma muka ce ba su iya su ma kaza kaza su ma za su lalace to bakin mu dinnan idan muka yi rashin sa'a mala'iku suka amsa suka ce amin sai kaga kuma mun bata gwamnatin da kanmu mafi yawa ƴan Najeriya suke bata abubuwa da bakin su wanda da sun jure sun tsaya sun yi abin da ya dace da baki ma da fatan alheri da wasu abubuwa sun gyaru kuma lalle ƴan Najeriya su sani cewa idan bamu bi doka da tsari ba to ba za mu iya samun biyan bukatar da muke nema ba ba za ka sanya lambar APC jikin motar ka ba ka sanya APC gaba da baya ko ka ce Erufai APC ko Buhari ko kaza sai ka zo ka tadda trafiketa wato wuta da ke tsaye da mutane an zo wurin hanya a tsaya kai sai ka zo don kana takama ka sa lambar APC sai kai ka wuce ko kuma ka tada dan sanda kai mai rashin kunya ko ka tada al'umma ka kawo tashi hankali to ƙarya kake kai ba dan APC bane kuma kai ba dan Najeriya na gari bane da ke neman zaman lafiya duk dan APC na gari za a ga ya bi doka da oda ya fi kowa ladabi da bin doka ni da yake ko da yake ba zan ce tunda mu malamai limamai ko ce jami'a duka ta mu ce amma biya ro sun kama ni sai aka ga waliman ne kuma za a kyale ni ce a ba kyalewa aje a bincika ga meye laifi na saboda wannan gwamnati sabuwa da ke zuwa gwamnati ce ta cewa sai an yi komai daidai kuma an yi do process to mu ya kamata mu taimake ta mu limamai da fasoci mu taimake ta wajen aiki na gari aka je biyo aka bincika aka ga takarda ta aka gane cewa yaron da ya kama ni ne da ya gane yanda abun yake ba shi ma na dan koyon karatu ne to saboda aka sallame ni na wuce ni ce to haka ake yi ko fasto ko liman ba wani mai taka doka saboda dan kana da lambar APC ko PDP ko ABGA ko kaza ba za ka zo ka taka doka ba kawai mu kyale ka ashe kuma gyaran da muke nema da canjin kuma zai samu ba kenan to haka gaskiyar magana muna kira ga ƴan Najeriya mu kyautata to mu yi addu'a mu hada alheri mu jure mu hakura kada mu ce cikin dare dai muke son mu ga canjin nan a sa ido a gani shekara daya shekara biyu ai sai mai addu'a da fatan alheri mu jure yanzu mun shiga wani yanayi da aka ta fata a ga yana samuwa a Najeriya akwai lokacin da aka zabi shugaban kasa musulmi mataimakin shi musulmi ba wanda ya damu ba kristan da ya damu ba musulmin da ya damu to ya kamata Najeriya ta fara tahiya zuwa ga wannan yanayi a ce mutumin kware ake nema a zaba addinin shi nashi ne sallar shi tashi ci zuwan coci ma nashi ne amma kai abin da kake nema mutumin kware wanda ba zai saci dukiyar talakawa ba ba zai yi banna ba ba zai yi abin kunya ba amma zai yi abin da ya dace idan yana kirista wannan nashi ne idan yana musulunci nashi ne amma kai ka zabe shi a matsayin shi na mutum na gari wannan abu Buhari ya kai kwarin wannan tahiya yanzu ko ku barin ce ya sanya albarka ya kuma fara tsiga mana dan ba na cewa za mu iya komawa Najeriya wanda za ta rika zaben mutum ba tare da ta damu da addinin shi ko kabilar shi ba me yasa muka ce Buhari ya fara tuga mana tamba ibi jihar Benue mafi yawanta wato da turanci suna cewa overwhelming majority ne mutanen jihar Benue ba Hausawa bane overwhelming majority ne mutanen jihar Benue ba musulmi bane wato kenan masu yawan gaske na mutanen Benue jihar Benue ba musulmi bane ba Hausawa bane amma kuma jibi abin mamaki sai gashi kuma sun zabi Janar Buhari kaga ashe sun zabi Janar Buhari ba dan addinin shi ba dan yana musulmi ba ba kuma dan yana Bahaushe ba kuma dan yana dan a'a sun zabe shi dan suna ganin akwai wasu dabi'u da halaye da suke sha'awa wanda koda mutum kirista ne in bai da su ba ruwansu da shi koda mutum musulmi ne in bai da su ba ruwansu da shi to Benue ta fara ta fara ba mu abun jigo na sanya hanya kyala plato ma kyala ta raba dauki binuwai kawai ta ishe ka misali kace to lalle ashe muna da hope muna da sa rai cewa Najeriya za ta zawo ruwa ga yanayin irin na da can lokacin su Sardauna da su Sunday Awoni da su ainihin wato su Chipinambi Azikiwe da su Obafemi Olo da su Aminu Kano lokacin da aka yi tahiya ta kishin kasa da kishin ci gaban kasa da gina ta to wannan ya nuna wannan zaben da aka yi majalisar Buhari ya farfado da wannan fata kuma muna ganin abun zai yi mun yi da gaske mun sa addu'a in ba mu jure ba kan mu fata ba amma Allah ma ba zai bari mu fata ba insha Allah wannan shine kiran mu Allah ya saka da alheri. The voice of America.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Jama'a kafin mu karkare shirin yanzu misalin karfe 5 ne sura mintuna 5 a nan birnin Washington DC Mahmud Lalo ya kawo mun takaitattun labaran duniya.
To wani artabu da aka yi tsakanin dakarun Somalia da 'yan kungiyar Al-Shabab ya yi sanadiyar mutuwar mutane 45 a yau Asabar. Hukumomin kasar sun ce an yi wa mutane da dama rauni bayan da mayakan Al-Shabab suka kai wani hari akan dakarun kasar a gundumar Audigle da ke ƙauyen Mubarak a yankin Shabele na Mogadishu babban birnin kasar. Kwamishinan yankin Muhammad Awes Abukar ya ga murya Amurka cewa an kashe dakarun kasar su 19 kana an kashe 'yan kungiyar ta Al-Shabab su 26 a rangamar. Fadan ya barke ne mako guda bayan da Al-Shabab din ta karbe ikon yankin na dan wani lokaci. A yau Asabar dakarun kasar Iraki da mayakan sa kai sun doshi birnin Ramadi domin yin artabu da mayakan IS da suka karbe birnin a farkon makon. Yanzu haka makomar yankin Anbar da ke kusa da iyakar kasashen Syria da Jordan da Saudiya na cikin tsaka mai wuya tun bayan da mayakan suka tinkari yankin a tsakiyar ranar yau. Rundunar sojin Amurka ta ce dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da take jagoranta sun kai hare-hare 22 a Iraki a daren jiya, inda suka fi mai da hankali kan garin Ramadi wato matattarar IS a yankin Mosul. Sannan an kai wasu hare-haren sama da wato guda 5 a Siriya, inda wani bom ya tarwatsa wani makami da ke harbo jirgin sama a Palmyra, inda 'yan kungiyar IS suka kame a wannan makon. Hukumomi a ƙasar Mexico sun ce akalla mutane 42 ne suka rasa rayukansu a wani fadan bindiga da aka yi tsakanin wata kungiyar masu aikata manyan laifuka da jami'an tsaro a yammacin Mexico. Wannan hari shine na baya-bayan nan da ya auku a wannan yanki da ke fama da ayyukan masu safara miyagun kwayoyi. Jami'an tsaro sun ce kusan dukkan waɗanda aka kashe a artabun na jiya Juma'a a jihar Michoacán da ke kusa da kan iyakar jihar Jalisco ana zargin suna da alaka da kungiyar masu safarin miyagun kwayoyin. Akalla dan sanda guda ya rasa ransa yayin da aka yi artabun a ajiyan. Daraktan hukumar samar da tsaro a Mexico Monte Alejandro Rubico ya ce an kwashe kusan sawayi 3 ana wannan fafatawa. Hukumomi a ƙasar Peru sun kafa dokar ta ɓaci a kudancin Islay bayan da wata zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma kan wani shiri na haƙar ma'adinai a yankin. Akalla mutum guda ya rasa ransa yayin da wasu hudu kuma suka jikkata a jiya Juma'a kenan a lokacin zanga-zangan nuna adawa da shirin wanda wato wani kamfani mai suna Southern Cooper ya gabatar.
To madalla jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake ƙariya baki ɗayan sa amma da sanya asuba dan Allah ya saka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da ya kawo cikakkun labarin duniya da kuma Yemi Obajimi wanda ya hada sauti ya ba da umarni sai injiniyan mu Ivan Utkur. Ni Bello Habib Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.